Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Binta Suleiman Yero da ma sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 6 ga watan Satumba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Wata fashewar da ta auku kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Rasha dake Kabul babban birnin kasar Afghanistan ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 6 ciki har da ma'aikatan ofishin diplomasiyyar biyu. Na'urar isa nuclear ɗaya ta da aka bari tana aiki a tashar nuclear Ukraine dake Zaporizhia a yanzu ita ma an katse mata wutar lantarki saboda barin wutar da Rasha ke ci gaba da yi a cewar hukumar makamashin nuclear gwamnatin Ukraine. Habbararren Prime Minister Pakistan Imran Khan ya zargi gwamnatin fadakar kasar a wannan makon da jinkirta sabon zaben kasar domin nada sabon hafsan sojan da suka zaba don kare aikar su ta cin hanci da rashawa da kuma dukiyar da ake zargin su da mallaka ta mummunar hanya.
To kanin labaran kenan. Bayan zaben Liz Truss da jam'iyyar Conservative ta Burtaniya ta yi a matsayin sabuwar Prime Minister, ko wani irin kalubale za ta tunkara?
Yan Birtaniya na fama da matsalar tattalin arziki na kasar baki daya akai hauhawar farashin kayan da ya wuce kashi 10 ga maganar kuma karewa ko kuma durƙushewar tattalin arziki da ake sa ran.
Haka kuma za ku ji a daidai lokacin da ɗalibai suka koma makarantu a Najeriya, ƙungiyar iyayen ɗalibai ta ƙasa ta kawo shawara.
Mun san gwamnati ba ta daukar nauyin komai da kanta ba. Zamani ya zo ne ki gwamnati ta fuda ta bar iyaye su yanke mu kansu hukunci su karbi taro sisi don samar da ungiyar mafarauta a dukkan makarantun mu.
Sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani. Kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yero. To wata fashewar da ta auku a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Rasha dake Kabul babban birnin kasar Afghanistan ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 6 ciki har da ma'aikatan ofishin diplomasiyyar biyu. Wannan ta'adda da ba a san ko wane ne ba ya kunna wani abu mai fashewa lokacin da wani jami'in diplomasiyyar Rasha ya fito waje don sanar da sunayen masu neman visa Afghanistan da ke tsaye a layi, in ji ma'aikatar harkokin wajen Rasha da wasu shaidun gani da ido. Nan take dai ba a san makomar jami'in diplomasiyyar ba. Khalid Zadran, kakakin yan sandan Kabul, ya ce jami'an tsaron Taliban ne suka kashe dan kunar bakin waken da ya kai harin kafin ya kai ga inda yake niyyar zuwa. Zadran ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa dan kunar bakin waken ya yi niyyar tarwatsa kansa a cikin dimbin jama'a ne, amma jami'an tsaro sun kutsa kai tare da far masa kafin ya kai ga cimma burinsa wanda ya haifar da fashewar. Na'urar isa nuclear ɗaya ta da aka bari tana aiki a tashar nuclear Ukraine dake Zaporizhia a yanzu ita ma an katse mata wutar lantarki saboda barin wutar da Rasha ke ci gaba da yi a cewar hukumar makamashin nuclear gwamnatin Ukraine. A yau sakamakon gobarar da harsasai suka haifar an katse layin wuta ɗaya da ya rage, in ji Enogotam a cikin wata sanarwa ta Telegram. Ministan makamashi na Ukraine Galushchenko ya faɗa a shafin Facebook cewa kamfanin na Enogotam zai nemi gyara layin amma bai samu damar yin hakan ba yayin da ake ci gaba da faɗa a kusa da ginin. Kasar Rasha ce ke rike da tashar nuclear da ke ta fuskantar hadari tun farkon lokacin da ta yi mamayar, amma injiniyoyin Ukraine ne ke sarrafa ta. Hambararren Prime Minister Pakistan Imran Khan ya zargi gwamnatin hadakar kasar a wannan makon da jinkirta sabon zaben kasar domin nada sabon hafsan sojan da suka zaba don kare aikar su ta cin hanci da rashawa da kuma dukiyar da ake zargin su da mallaka ta mummunar hanya. Ranar Litinin Prime Minister Shahbaz Sharif da abokansa na kungiyar kawance da sojoji masu tasiri sun yi turda zarge-zargen da tsohon shugaban ya yi a lokacin da yake jawabi ga wani gagarumin gangamin nuna adawa da gwamnati da dare a Faisalabad. Takaddamar dai ta zo ne a daidai lokacin da ake ta cece kuce a kafafen yaɗa labarai na kasar da ma na siyasa kan waɗanda za su gaji babban hassan sojin kasar Janar Kamar Javed Bajwa wanda ke shirin yin murabus a watan Nuwamba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Yana jima kaddan Bintu za su da labarai kafin nan jam'iyyar Conservative a Burtaniya ta ayyana sakatare harkokin wajen kasar a matsayin wacce ta lashe zaben cike gurbin shugaban jam'iyyar wanda hakan ke nufin ita ce sabon prime minister a kasar bayan da ta fafata da tsohon sakataren Baitul Malin kasar Rishi Sunak. Natin ta umazaunin Amurka ko mai fashin baki kan harkokin yau da kullum Malam Hassan Sallau Jibiya inda na fara tambayar sa kalubalen da Liz za ta fuskanta.
To an shafi lo babban kalubalen da ita sabuwar prime minister wato Liz Truss za ta fuskanta shine na farko dai kaga matsalar tattalin arziki. Akwai yan Burtaniya na fama da banda tattalin matsalar tattalin arziki na kasar baki daya, akwai hauhawar farashin kayan da ya wuce kashi 10 kuma abin sai dai abin da ya gaba. Ga maganar kuma karewa ko kuma durkushewar tattalin arziki da ake sa ran za a fuskanta cikin wannan shekarar, sannan ga matsaloli dai daban-daban na ma'aikata su da yajin aiki da kuma zarbo da suna buƙatar a ƙara musu ainihin kuɗin albashi saboda matsalar hauhawar farashin kayayyaki. To wannan su ne dai matsalolin da za ta fuskanta.
Dan aka haɗa Liz da wanda ta gada ko kuma na ce wanda ta mai gurbinsa wato Boris Johnson, duk da yake da cewar an san Boris Johnson yana da farin jini a jam'iyyar ta Conservative a Burtaniya kuma ayyukan da yayi an nuna cewar an samu nasara, dalilin da yasa sa kawar da shi kawai bisa wasu dalilai da aka ce yayi ƙarya kuma yanda yake yin wasu abubuwa, shin kana ganin cewar Liz tana da farin jinin da za ta iya taimakawa jam'iyyar Conservative a Burtaniya a shekarun da za a yi a shekarar 2024?
To za a iya cewa tana da farin jini a jam'iyyar su ta Conservative tun daga shi har ta ci zaɓe. Ka san yawanci wannan zaben dama shi ba wai na gaba gari bane, ɗan jam'iyya su suke wannan zaben kuma ta doke shi wanda ke yi mata a baya wato Rishi Sunak wanda da ake sa ran shi ma zai kafa tarihi ya zama ainihin prime minister na farko wanda ba ɗan asalin Burtaniya ba. To ita kaka kuma bata taba ainihin wato kaurace ma shi tsohon shugaba Boris Johnson ba ko lokacin da take jawabin ainihin nasara cin zaben ta, ta yaba mu Boris Johnson sosai a wani tace shi jajirtaccen shugaba ne wanda ainihin ya raba Burtaniya daga tarayyar Turai wanda kuma ya fuskanci kalubalen Russia ya tsaya ma Putin wato da ji tsoron Putin ba. Saboda haka har yanzu tana da farin jini a jam'iyyar su ta Conservative, ana sa ran in dai har ta iya shawo matsalar tattalin arzikin nan to za ta iya cin zaben da ke zuwa nan gaba.
To da ƙarshe Malam Hassan, ya alaƙar Burtaniya za ta kasance kuma shugabancin Burtaniya zai kasance a ganinka ga sauran ƙasashen duniya?
To za a iya cewa dai kaga dida dai ita Liz Truss wato da farko ba ta goyon bayan Burtaniya ainihin ta bar tarayyar Turai bayan ainihin ƙuri'a da aka yi wato an kaɗa zaɓe ta dawo ta goyi bayan wannan warewar Burtaniya daga tarayyar Turai. So wannan dangantaka yanda take tsakanin Burtaniya da tarayyar Turai za ta ci gaba a yanda take yanzu a sabon tsarurrukan da aka tsara, sannan kuma tarayyar su da kamar kasashe na nan Amurka da Canada za a ce ba a tunanin wani abu muhimmi zai sauya.
Malam Hassan Sallau Jibiya kenan, mazaunin Amurka kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum musamman ma kan kasashen yamma. Malam Hassan, mun gode kwarai da gaske.
To madalla, ni ma na gode.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Binta ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
To jiya Litinin wata alƙalin kotun Amurka ta amince da buƙatar tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da a nada wani mai bincike na musamman mai zaman kansa da zai duba dubban shafuka na takardun tsaron ƙasar da wasu kayayyaki da aka kwace daga gidansa na Mar-a-Lago dake Florida domin tantance ko za a mayar da wasu daga cikin su gare shi. Alƙalin kotun gundumar ta Amurka Eileen Cannon dake Florida ta ba da izinin nada babban jami'i na musamman duk kuwa da adawar da hakan da ma'aikatar shari'a ta yi wanda ta shaida mata a makon da ya gabata cewa ta riga ta kammala nazarin wasu takardu da suka dauka daga lokacin da Trump ya koma gidansa na bakin teku a lokacin hunturu tun ranar 8 ga watan Agusta. Ma'aikatar shari'a ta ce daga cikin shafuka 11,000 da ta kwato ta gano kusan shafuka 500 na kayan alfarma da mai yiwuwa ya kamata a mayar wa Trump wanda alƙalin Florida ta ce a hukuncin da ta yanke ya hada da takardun magani, bayanan lissafi da kuma wasiƙu masu alaƙa da haraji. Mamayar Ukraine da Russia ta yi ta sa dangantakar soji tsakanin Russia da China ta ƙara ƙarfi kuma sakamakon yakin na iya yin babbar tasiri kan dangantakar da ke gaba a cewar wani sabon rahoto. Shawarar da China ta yanke ta goyon bayan Russia a fakaice duk da mamayar da ta yi wa Ukraine a watan Fabrairun 2022 ta sake sabunta fargabar yiwuwar wani kawancen sojan China da Russia. Ya zuwa yanzu dai kasashen biyu sun yi kafa-kafa da kawance a hukunce amma suna da alaka mai zurfi ta soji da ta shafi sayar da makamai da atisayen soji na haɗin gwiwa a cewar rahoton da cibiyar nazarin dabaru da al'amuran ƙasa da ƙasa da ke Washington wato Center for Strategic and International Studies.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yayin da ɗaliban makarantun firamare da sakandare suka koma makarantu a wannan makon a Najeriya, ƙungiyar iyaye da malaman makaranta ta ƙasa PTA ta ce tunda har yanzu akwai matsalar tsaro, ya kamata gwamnati ta ba da dama ga iyayen ɗaliban su ɗauki mafarauta aikin kare makarantun a Najeriya. Isa Lawal Ikra na ɗauki da wannan rahoton.
Kungiyar iyaye da malamai ta ƙasa wato PTA dai ta ce maganar matsalar tsaro ta riga ta ta'azzar a wannan ƙasa. A saboda haka ya kamata gwamnati ta bude wa iyaye kofa domin ganin sun ba da tasu gudunmawa wajen kawo ƙarshen wannan damuwa. Inji shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Haruna Danjuma.
Mun san gwamnati ba ta daukar nauyin komai da kanta ba. Zamani ya zo da shi gwamnati ta fuda ta bar iyaye su yanke mu kansu hukunci su karbi taro sisi don samar da kungiyar mafarauta a dukkan makarantun mu, don samar da yan bijilansi a dukkan makarantun mu, don shiga harkan sarakuna a dukkan makarantun mu. Wannan shi zai sa gwamnati ta samu sauki ta fuskanci wasu daga cikin muhimman al'amura. Mu ta bar mana hakan tsaro kari akan tsararrun yan sanda da kuma yan civil defense. Mu ma za mu kara da yan kungiyar farauta ba bisa abubuwan da abin kudin ba su. Dole sai gwamnati ta yarda kowane makaranta PTA tsakankanin mu iyaye mai mukan maharaji mu samar da taro sisi wanda za mu yi daukan nauyin yan vigilanti da kuma kungiyar mafarauta a makarantun mu da muke zuwa ko na cikin birane ko na kauye. In an hada kai aka samu da tsaro baka da wani dan ta'adan zai ce din faru makaranta ba, ya ga cewa mutane sun fahimci muhimmancin tsaro kuma sun kare rayuwarsu. Ƴaƴan nan suna da muhimmanci a wajen mu.
To ko kungiyar mafarauta na iya tunkarar matsalar tsaron da ke barazana ga makarantu? Malam Ibrahim Datti shine shugaban kungiyar ta mafarauta a jihar Kaduna.
Mutanen mu suna da karfi na shiga daji fiye da yadda baka tunani. Ai ko a Maiduguri su suka taimaka a yakin nan na Boko Haram, sun taimaka ma gwamnati sosai da sauran jami'an tsaro. Saboda haka anytime any day a kowane lokaci mutanen mu za su taimaka sosai. So idan da gwamnati ta sori ta agaza ma information services kamar irin su ayan sa kai kamar su hunters din nan da za su taimaka su kawo ƙarshen wannan abun Allah ya. Saboda wannan abun da ke faruwa yana ta gowa cikin communities yanzu kuma ya displacing a lot of villages, so kaga yana illa ga community da al'umma.
Taro karan kudi daga hannun iyaye don kula da matsalolin tsaro a makarantu da ka iya zama kalubale. musamman ganin duk lokacin da aka koma makaranta iyaye kan fuskanci wasu sabbin hidimomi na kashe kudade
gaskiya ko dawa makarantar nan da aka yi yanzu hankali na ma a tashi yake dan yayana uku kuma yanzu sabon wannan ne aka shiga dole sai ka sai takardu da sauran su na san duk an aka ka samu estimate yanzu ka da takardu sai kai kusan 70,000 haka so abin da ba dadi yanayin da kasan take yanzu da tsadan rayuwa ko me ka taba yanzu sai a hankali
amma abin da muke tsoro saboda tsoro muna so ƴan amma su je makarantu amma kuma yanzu babu tsoro ga kudin makaranta ga kudin tagardu
dama dai ganin hawhawar matsalar tsaro ya sa gwamnatin jihar Kaduna ba da umarnin kafa kwamitocin tsaro a dukkanin makarantu domin taimakawa jami'an tsaro wajen ganin an magance matsalar baki daya Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to madalla a gaida Isa Lawal Ikra wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ba ga ka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:16 na dare yanzu kuma sai
saka mai wuya
marade
ma wab sarauta ce take ana daga kana garin ba ki amsa take buzu kana garin ba ki buzu ya aka saki buzu kuma dai ma wannan ba ce wa ne yi ko kuma tsakanin yawa maradi dai da ake nada ta a masarautar sarkin Katsina Najeriya tunda makotan masarautu ne wannan yana daga cikin abubuwan da zamu duba a cigaban muhawara da muke yi kan batun jinkirin da aka samu na da sabon sarkin Katsina Maradi din tun lokacin da sarauta ta fadi fili sannan kuma suwaye suke neman wannan sarauta din kuma suwaye suka cancanta suwaye basu cancanta ba a cigaba wannan tattaunawa din da wakilin mu Mansur Sani hada mana za ku ji yadda ake gwabza ba tsakanin Basiru Hamisu dan Badau da kuma Muhammad Lawali dan Kusu dan Kulozo inda dukkan su sun fito daga masarautu daban-daban amma kuma duk sun cancanci hawan wannan kujera ta maradin malamai bismillah
yauza amma da fama ne ba shi ne kana alzaki
a'a shi ho malam bonga kace
ba malam bala
malam maya na eh bala
malam
dan karen shi ne
ba dan karen zaman aikin kan sarki yanzu ni ba
a'a sai ka hige ni
la ni da kada na ne ni maka dai kuma ma haika shike ubara shike maka gina
to ni abun tsaro kai ka kana shi ko ni maya na da wanda ya aihi baban maya na da wanda ya aihi babana
na'am
uwarsa ɗaya ubansa ɗaya da dan kulode da sarki kure uwarsa ɗaya ubansa ɗaya sai da dan kulode ya saki nono kure ya kama wai sai da kure ya saki nono dan kulode ya kama maya na shi ne kutubun da ka san fami da dan kulode ne garanfar din mu guda amma shi wanga kawa kan zo nan ka kamo mu fula da abinci sai ka jawo wani ba mijin zahi ba mijin zahi
so kace yi
shi a yali da ya zo nan gaskiya argushi ne akai kuma ya ce baban shi yayi mare ma wace shekara ce baban shi yayi mare
to wannan shi farauta ne sarki yanzu wani kawai yanzu ai ban zama yanzu gani na dan Badau wani gida ta dan Badau to kuma ta kuma hannu yanzu kuma da nan ta wani gida kuma suna na wurin to an iya wani abu ke yi ko ta rana aka ta amin Allah mina wani gida shi Allah yake
sai
aure
wannan Basiru bai wanga Mansur ka gane ko shi da ake cewa marema ana ta wani hope a sa da ita marema wa sarauta ce
da ke ana daga da zo ta mai ana shi amsa sarki buzu
kana ganin ba
sarki buzu ne aka sarki buzu da marema wannan bace wa ne yi ko kuma tsakanin
yawa tarebe za ka je
sarautar marema wa
kai ka ga ai ya tambaye sarautar marema ni magashi na yayi sarautar marema wa an ba shi marema ka gane ko tun raso shi ma ba ai wani marema ba ka gane ko eh shi da yake cewa sarki buzu ya mance ne ai da hankalin shi don ina so jama'a domin Allah wanda ya san tarihi nake magana da shi su san da wagga magana ta zane
wata magana ce zaka yi
ni ubana yayi bino ne bino ne har yarsu
ni ne irin dandaye
bino ne a shi bino ne sarauta ce daga sarki sai dan galadima sai bino ne sai marimawa
na'am
amma su suna nan suna tafa aka da bari ma ni yanzu sai in take ita ta a ni ni bino ne ne baba na bino ne koko shi tsoma mai ce bino ne eh haka ke ji shi haka ake so ga abuga da yace mani za ni bashi wata amsa wanda za ya gane ya ka gane cewa har yanzu shi Basiru bai san fada ba zo wa halin ne ya shiga fada
malam ya biya maradin
kake kike
biya maradin
wallahi
a shekaru ya higa
eh ya yi ne shekaru ai ana san ka shigo cikin abu ko in ban shigo ba na sani shi lokacin nan kasuwancin shi yake bai ma su ba dawa suke da sarki guzo shi gashi nan
asu an sarki ne
ayo to mu ba danni da da sun sun yi ta karkashin kasa
ne assalamu
alaikum dan kai ka ta karkashin kasa suka yi ta adawa da sarki guzo saboda ba ya daga kai kai yanzu zabo na yawo kene na yawo ba a gane ba
ga doka ta shara'a
ya tsawo ta maka da basara gobe ai gashi na umba wallahi sai da muto ali na sai da muke da shi sai ba rusu ali malam ko ba
ni na san ni
ai ni illa sani na rance da girman Allah sai na ja wuce da na yi mu abun ga musaba da shi saboda
kuna tushe
an ka tahi wani yace wanga dan uwanka ne ya hada ku kaga kaji kunya duk girman ka kaba ka sani ba amma in kai ka ba mutun sani kuma yayi burusu da kai babu wata matsala ai dai ka san dai hawo jan Allah baka da matsala da wannan mutum ko to in hida mashi magana da ya hidi ce ya bar hidin ta ma an dai shi dan sarki
wata magana ce
wanda yace sarki buzu man cewa yi
kamar ya
hawo ya man ce ne ya ma ali
kamar ya
marewa marewa take ko
tambaya kace yake yi man
a kai ne eh a kai ya tambaya dan jarida kai ya tambaya
to ai ni ba inda wannan amsa amma magana
to ai kenan ni ke son response dan kwaci amsa sarki buzu sarkin sarakuna ne cikakken sarki
ne shi sarkin sarakuna
ne
amma kuma
wanda yake kana
dan kai ka
alaiyar to ina so ka fahimce ni kana so zan baka akwai dokima
ina jinka
ba ali kade taba yin marima ba da yawa akwai
amma dai yarda ce kuma sarauta
ba ka barin ayi magana ai kuma mun hada mu duniya cewa a ali marima ne wani abu sai mun hada maka shi ai marima yadda take dan gobe kuma ku dasa aya
faɗa shi ta kai lokaci na da haya
to marima wa da kake ganin ta da aka yi ta sai ɗan sarki ce amma akwai marima a lokacin nan muna da shi wanda illegitimate wanda duk ba su gada ba ga sunan fusa kuma wallahi dan malam Basiru ya sani sarauta yadda take bai san sarauta ba kai dan sarki in aka maka sarauta dan sarki na rance da girman Allah billahi allazi la ilaha illa huwa Allah shi ke guda ko to ba a maka rawani ko gobe ba ka kai ka tambaye wa dawon kai
ni yasa
saboda sai a ce an maka sarauta amma ka shira babban rawani radda ta hadin wannan rawanin sannan ne ake dalma muku amma duk wanda kaga an maka sarauta an mai rawani ba dan sarki bane ba wan sarki
ko ba sarauta ne
illegitimate eh an ka bashi ba kai kana iya nuna sadin kana cikin sarauta mun yi zanna
da girma da rawani
ha ba haka nan ne ba
shi
rawani ga doka dan sarki wanda ke jiran gado mai jiran kujera ba a mai rawani amma duk wanda kaga amma bawan sarki ne da fadan sarki da sarakin sarki shi ya san ga sunan
kaga musu da wannan bayani
shi wannan nadi rawani Allah shi ke rawani wanda ya riga
sai Allah ya gama
ya riga mana shi wannan kaza ka an kanci bawa ne kai kamar kuma zaman sarki bu sarki sarki ka ce ai ba rawani amma zaman sarki Ali shi da sarki da sarki zai ba rawani da kana yin haka ka rawani
da Allah masu
eh kai kai da wani
Allah masu
eh
ba magana guda da aka zo akwai magaji mu Allah ya ji kanshi ba kuma kawo kuma akwai wanda suka sani mu muna rike da tarihi kan mu nan bibliotheque ta tarihi duka sosai sai da jaba sarauta yake so ta bari ma ka bashi sai ka tumbe Allah ya kare sai ya taso sai ya ce jibo sarki kar kai wa sarauta ka bar bayan ka da kura yace ni yace kai gadan sarauta kai a ce a maka marima yace jibo sarki ko alama wallahi abinda ba ai ba kenan kana ji ko yace sarki kar kai sarautar nan ka bar bayan da kura
yanzu ga magana da
nake yi
wai ba zai kara wani abu ba
sai ka wannan ce ce sarki a riba
sarki ba
yanda Allah sarki wa ke nan ga sarki yanzu muna dinwa wanda ga sarki sai sarki a da gani wannan mazan ganu na banza a aje shi a dawa ta kare a dinar abin da kuma yanzu kuma sa wata zo yanzu
abin da ke
a ga fitata abin da wanda ya riga ya wuce
dibo
mai ma Allah zaki
kai
mu mai ma Allah zaki
ka dauko za mu hida ma gaskiya mu dai mun sani ni
to yanzu
ni na dan kulo dai a yi ubana ka gane ko da kure da dan kulo da uwarsa da uwansa da ba ni da Allah ka bani minti biyu maka wata magana na rance da gelwa Allah kai in Allah ya kasarci gobe ka gane ko na rance da Allah da ni da yan uwa na zama zuwa mu abuwa ya saboda mun san kai namu ne dan mun dan gida ne
yanzu kuke kokarin hidda wani bangare
ya saboda bajinin mu bane bai dan bijinin mu ne alibayan mun wannan abu bajinin mu bane
miye muku wala Allah ka bani miye muku misali
a wanda su kawo wani abuwa sarki a ne ba su kawo ya rungo mota ne su ga wuce sai rungo mu an kauce ya la
kana na an ji gidan ade ai ko
ya kana sun kauce mu ya la ji wanda ya baka ka sai kana shi kuma mu an abuwa da zaman lero nan ga an riga an da ana shi an ba da wani ansa ba sai sa ba ina jira da Allah yi ina abuda an da Allah Allah an yi wa da garmar alba ya wanda ga jagoran sai sai to Allah kada an sa ga ta kuma
malam
an Allah kadara
Allah kai mu za ka sanin gaskiya mu
fi sibilin lahi
sai a wannan abu da muke gaskiya ce wallahi sai Allah ya Allah maka haka ji Allah maka sarkin ka kenan ubangiji Allah ya sa yau kai ne sarki ka gani ni in na zo ni za ka fara maka mubaya kuma in daga bisa kan abin mu da gidan mu in ce in na bi ka da biyu Allah ya mai da abin nan gari ni
kuma da lam to muna da shiri guda da ya rage mana akan wannan rikici na sarautar sarkin Katsina Maradi a rana wato in mun zo zamu ji wace rawa tsohon gwamnatin Maradi din Zakari Umar ya taka kuma wace rawa sabon gwamnati Abubakar Shehu yake takawa domin warware wannan cece kuce game da nada sabon sarkin Katsina Maradi din yanzu a madadin su bakin namu wato Basiru Hamisu dan Badau da kuma Muhammad Lawali dan Kuluzo sannan kuma musamman da Mansur Sani wakilin mu wanda shirya mana wannan muhara a cikin madadin ni ne Ali Mustafa Sakwato nake muku ban kwana daga Washington assalamu alaikum
madalla don na ko muka zo ga shirin mana karshe labarai amma a takaice
to a takaice dai wata fashewar da ta auku a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Russia dake Kabul babban birnin kasar Afghanistan ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 6 ciki har da ma'aikatan ofishin diplomasiyar biyu wani dan ta'adda da ba a san ko wane ne ba ya kunna wani abu mai fashewa lokacin da wani jami'in diplomasiyar Russia ya fito waje don sanar da sunayen masu neman visar Afghanistan da ke tsaye a layi inji ma'aikatar harkokin wajen Russia da wasu shedun gani da ido Na'urar izinin nuclear ɗaya tak da aka bari tana aiki a tashar nuclear Ukraine dake Zaporizhia a yanzu ita ma an katse mata wutar lantarki saboda barin wutar da Russia ke ci gaba da yi a cewar hukumar makamashin nuclear gwamnatin Ukraine A yau sakamakon gobarar da harsasai suka haifar an katse layin wuta ɗaya da ya rage inji Energotam a cikin wata sanarwa ta Telegram Ministan makamashi na Ukraine Galushenko ya faɗa a shafin Facebook cewa kamfanin na Energotam zai nemi gyara layin amma bai samu damar yin hakan ba yayin da ake ci gaba da faɗa a kusa da ginin Hambararren Prime Minister Pakistan Imran Khan ya zargi gwamnatin hadakar kasar a wannan makon da jinkirta sabon zaben kasar domin nada sabon hafsan sojan da suka zaba don kare aika-aikar su ta cin hanci da rashawa da kuma dukiyar da ake zargin su da mallaka ta mummunar hanya Jiya Litinin Prime Minister Shahbaz Sharif da abokansa na kungiyar kawance da sojoji masu tasiri sun yi tudda zarge-zargen da tsohon shugaban yayi a lokacin da yake jawabi ga wani gagarumin gangamin nuna adawa da gwamnati da dare a Faisalabad. Mamayar Ukraine da Russia ta yi ta sa dangantakar soji tsakanin Russia da China ta kara karfi kuma sakamakon yakin na iya yin babban tasiri kan dangantakar da ke gaba a cewar wani sabon rahoto. Shawarar da China ta yanke ta goyon bayan Russia a fakaice duk da mamayar da ta yi wa Ukraine a watan Fabrairun 2022 ta sake sabunta fargabar yiwuwar wani kawancen sojin China da Russia.
To madalla a gaishe ki masu raro anan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan zamu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin ƴan ƙasa da hukuma kafin mu salama muna miƙa sakon ta'aziyya ga Gaddafi Musa Gumel da sauran iyalai bisa rashin mahaifinsa da yayi Allah ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da